sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Wata yarinya ta bi da ƴan Boko Haram suka sace shekaru 7 da suka gabata daga garin Chibok an sako ta a wannan makon, inji gwamnatin jihar Borno jiya Asabar. Sace kimanin mata matasa 270 a garin da ke arewa maso gabas a shekarar 2014 ya haifar da koke-koke daga kasashen duniya da kuma ya dauki hankali a kafafen sada zumunta da taken #BringBackOurGirls. Sojoji sun mika Hassana Adamu tare da ƴaƴanta biyu ga gwamna Baba Gana Zulum a jiya Asabar, mako guda bayan da ofishinsa ya sanar da cewa an kubutar da wata matashiya daga cikin waɗanda abin ya ratsa da su tare da mika ta ga iyayenta. Hassana, kamar ƴar Chibok din da aka kubutar, ta mika kanta ga sojojin Najeriya, inji ofishin gwamnan. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada izinin karin wasu sojoji 1,000 baya ga 3,000 da aka umarce su a farkon wannan makon da su je Afghanistan don taimakawa wajen kwashe ma'aikatan Amurka da sauran kawayenta daga Kabul, yayin da mayakan Taliban ke kara kusanta babban birnin na Afghanistan. Sanarwar Biden na zuwa ne yayin da 'yan Taliban suka mamaye galibin kasar, inda suka kwace manyan biranen larduna 24 daga 34 na Afghanistan a cikin makon da ya gabata. Hare-haren masu tayar da kayar baya sun kai ga kwace wasu birane jiya Asabar, ciki har da birni na hudu mafi girma a arewacin Mazar Sharif. Mamaye ta haifar da fargabar farmakin da ake shirin kaiwa Kabul, inda kasashen yammacin duniya ke ta kokarin dauki 'yan kasar su. Adadin waɗanda suka mutu a Haiti bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.2 ta tashi zuwa aƙalla 304 a jiya Asabar, inji hukumar kare fararen hula ta ƙasar. Ɗaruruwan mutane sun ji rauni ko ɓacewa, kuma an samu ɓarna mai yawa, inji hukumomi. An kuma ce an samu wasu ƙananan girgizar ƙasa masu yawa. Girgizar ƙasar ta afka a kusa da garin Petit Denifel, kimanin kilomita 125 yamma da Port-au-Prince, babban birnin kasar. Ta yi zurfin kilomita 10 a cewar hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka. Firaminista Ariel Henry, wanda ya hauka ragan mulki makonni 3 da suka gabata bayan kisan shugaba Jovenel Moise, ya ce gwamnati na tattara kayan agaji zuwa yankunan da abin ya shafa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda sun ce an kai hari kan wata babban mota a birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa na Pakistan a yammacin jiya Asabar, inda aka kashe akalla mutane 9 tare da raunta wasu 9. Javid Aksbar Riaz, wani babban jami'in 'yan sanda, ya ce sama da mutane 20 ciki har da mata da yara da ke cikin motar suna dawowa ne daga bikin aure lokacin da harin ya faru. An kashe mata 5 da yara 4, inji Karal Abasi, likita a babban asibitin Karachi. Riaz ya ce binciken farko ya nuna cewa maharan sun bi babban motar, sannan suka jefa gurnati na hannu da wasu ababen fashewa a gefen motar. Babu wanda ya dauki alhakin kai harin nan take, ba a san musabbabin tashin bam din ba, duk da cewa 'yan sanda sun hazarta kawar da rikicin addini. Jiya Asabar, sakamakon farko na zaben shugaban kasar Zambia ya nuna ɗan takara adawa Hakainde Hichilema ke kan gaba, a cewar hukumar zaben. Sakamako daga larduna 31 cikin lardunan Zambia 156 ya nuna Hichilema yana kan gaba da Edgar Lungu da kuri'u 449, shi kuma Lungu yana da 266. Hukumar ta ce zuwa ranar Litinin take shirin bayyana sakamakon ƙarshe. A cikin wata sanarwa jiya Asabar, Lungu ya ce zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na ranar Alhamis ba a yi adalci ba, bayan ya ce an kai hari kan masu kada ƙuri'a kuma an fatattake su daga rumfunan zaɓe a larduna da dama.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa.
To ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shiri na kasuwa a kai maki dole. To shirin na wannan mako yana birnin Mina, kuma yana tsakiyar garin Mina, wato kasuwar yan kifi da ke nan wajen gidan mai na Mobile, wato gindin gada. Kuma kai tsaye muna tare da sarkin yan kifi wanda zai bayyana kanshi da kanshi a ranka da suna da kuma matsayi a wannan kasuwa.
Uzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Alhaji Nasiru Isan Yaya, sarkin kifin Mina, kuma caretaker na Niger State Fish Sellers.
Na wato shugaban rukun kwariya na masu sai da kifi ta jihar Niger
gaba daya, haka yake.
To gashi muna wannan kasuwa, zamu so mu ji ga dai kifi nan gabanka, kuma ga kifaye nan kala kala da danye da busashe. Ga ya mana yanzu wani hali kifi yake ciki, yanzu ka kashi ne ko ko ranin shi ne?
Eh, hakika yanzu lokacin kifi ne, saboda damana ta daga ta soma kifi yana son ruwa, musamman ko kiwon kifi ma da su da ruwa. To balantana ma a ce ruwan sama ya sauka gabaki ɗaya, yanzu lokacin kifi ne. Ba shakka.
To ina labarin kamar ciniki, amma bari mu fara da farashi. Yanzu ga dai kifi ne ina kallo gabanka, kamar ya farashin shi yake?
Farashin kifi kala kala ne, ran kifin kala kala ne shi kanshi. Akwai wanda ake kankara, misali akwai wanda ba kankara, da sunansu daban-daban kuma farashinsu daban-daban. Ko da akan maizani aka dora su akan kilo din, kilon ma kudin su ya bambanta. Akwai wanda ma kudin shi ya lunka kudin wani, kuma dukkan su kifi ne.
Ya da wannan da nake kallo ga ana jera cikin kwali, a farashin shi
yake? Wannan babban kifi ne gaskiya. Kwalin shi zai iya kai 70,000-75,000.
Wannan karamin kwalin ga danke,
kwalin da ka gani guda ɗaya na afful din nan, saboda babba ne. Akwai irin kuma irin shi wanda yake bai wuce 25,000 ba, yawan su kuma ɗaya.
To duk kamar shi irin wannan kifin nan ake samun shi, ko ana zuwa da shi ne?
Wannan ana samun shi daga kogi ne.
Kogi? Yawa. Can jihar Kogi kenan?
A'a, Rafi, na Rafi
ne. Ina ce nan Niger ake samun shi, ko ko wata ƙasa ake zuwa da shi?
A'a, nan Niger ake samun shi. Na shakka. Wannan kifin na ainihin ruwan kayan shi ne, kuma kayan shi cikin Niger take. Saboda ana kawo mana kifi daga ko ina a nan, kayan shi ne. Duka dai wanda ka sani ranar zakai da ruwan, ana kawo mana su a nan Niger. Kusan yace muna zagaye da ruwa ne, kuma duka rafukan nan inda aka samu ki ana kawo mana shi a nan ne, kamin koda za a wuce da shi gaba. Ba shakka.
Amma yanzu daga nan kamar shi wannan kwalin da ake loda nan, za a sai da shi koko wani wurare za a kai shi?
Wannan an riga an saya. Ba shakka. Akan musamman irin wannan kifin akan neme shi ne a bada lokaci kamin a samu shi, saboda an samu ana bukata. Yawa. Amma akwai kallon da shi ba wai sai ka ce ka ya an samu a aje maka ba, da ka zo za ka yi samun shi a kasuwa available. Yawa.
Amma yanzu ya fi arha yanzu koko lokacin tsada shi ne?
A yanzu lokacin arhan shi ne, yanzu lokacin arhan kifi ne. Lokacin tsadan kifi shi ne kamar wajejen an yi sallan wajejen February, January February, lokacin kifi yakan ɗanyi tsada. Wani lokaci kuma za ka kamar nan gaba kaɗan zuwa October, November za ka kuma kifi ya ƙara yin tsada saboda ruwa ya yi yawa. Amma yanzu ruwa yana nan daidai yadda za a iya samun kifi sosai.
Kamar wannan babban kifin da ka ce ana sawa a kwali, kwalin nan ka ce 70,000, lokacin tsadan shi kamar zai kai nawa?
Lokacin tsadan zai kai 90,000. Zai kai 90,000-95,000. Biyar zuwa 100.
Wato 95,000
zuwa 100 zai kai.
Yanzu kamar ita wannan kasuwa, yanzu mene ne kalubalen ku?
Kalubalen kasuwan nan gaskiya suna da yawa, musamman ma rashin kula wanda ba a cika yi da shi ba, a matsayin kuma kasuwa wanda yake babba za mu ce a nan dai Niger babu kamanta. Amma kusan kuma gashi tana huda da manyan mutane da kuma manyan baki. Amma kuma gaskiya sai ga kowane lokaci abubuwan mu kaman ba kusan da mu wane, ko kuma me za mu ce, za a gane muna alƙawla, za a yi wasu abubuwan. Amma muna da kalubale hakika, musamman nan, musamman gyaran kasuwan nan tamu. Don yana da kyau kasuwa irin wannan kasance tsaftatta ce, akwai tsafta, amma muna yi gurgurdu locally haka. Amma ya kamata a ce gwamnati tana sa mana hannu, abun alfahari ne a ce kasuwan kifi ta Mina, kamar yadda Mina Niger State take da sunan ruwa kuma sunan kifi, a ce kuma ta daukaka mun samu wanda ya taimaka mana, talafa mana, gwamnati ta talafa mana, aka nuna ta a duniya ma gabaki daya, a tabbatar da cewa lalle a Nigeria, Niger lalle ita ma dan kawai Niger din ce.
Na'am, wato duk kenan banda sai da shi nan kuna aika shi wasu kasashe kenan ko wasu jahohi?
Muna da wayan suke sai suna aika shi kasashen waje ma musamman. Muna da wayan suke saya, muna da kusurin za su yasa su aika shi kasashe har sama wucewa America ma, ana zakuwa a nan a sai kifin kuma aika da shi.
Amma da kaman kuna da dokoki ga su wato membobin kuma sai da ki kura da wasu dokoki da in mutum ya saba za a hukunta shi ko kuma makamancin haka?
Muna da dokoki da musamman a America je kaman sayan kifi bangaren na wanda masu kiwo, a America je ka sai kifi ba tare da sanin kungiya ba ko in ce sanin shugabanni, an ce ka je ka saya ka samu matsala ka saye shi ka ce ba hannun da bai dace ba, hannun ba mai shi ba, hannun mai shi ba, har a zo a kawo mana magana
kifin sata misali.
Ya wato wannan salama ne gaskiya, kamar kuma misali a ce kuna dambe a kasuwa da sauran rakin dai laihuka, ka sai da ki mara kyau a zo karɓar kuɗi, a ce ka canza, ka ce ba za ka canza ba, duka doka ne, akwai irin wayannan.
Kuma in kuka hukunta mutun nan, ya hukuntu ba wani wanda ya saita da shi?
A, ya hukuntu, ya hukuntu, ai saboda haka aka tsaida mu, aka aje mu anan, ba shakka.
To Allah ya taimaka.
Amin.
To a gefe guda kuma akwai ɗaya daga cikin masu saida wannan kifi, mai gida sunanka?
Sunana Alhaji Musa Aliyu Liman mai kifi.
Gashi mun same ka nan cikin kasuwar kifi, wani ƙarin haske zaka yi? Sarki da ya riga ya bayani, amma wani ƙarin haske zaka yi?
Hakika sarki Allah ya shirya ya bayani sarkin kifi na Mina, cikin abubuwan da ya faɗa, duk da mai girma gwamna ya zo wannan kasuwa mai albarka ya duba, kuma da ya zo nan mun gaya mishi irin matsaloli da muke ciki. Ya yi alƙawulla cewa kaga abinci yana da muhimmanci a duniya ma gaba ɗaya, ba Niger ba. So duk wurin da ake saida abinci, kamar da sarki ya faɗa, kifinmu Abuja, in ka duba nan muka tura su Laija, Abuja da sauransu, kuma kifin muna samun wurare da yawa kamar Shororo, Kacha, Baro da sauransu, har daga Yahudi da sauran wurare akan kawo, ba wani babban kasuwan kifi wanda ya wuce wannan. So yana da kyau a ce an samu wurin, a ya zama model fish market.
Na fahimce ka da kuna bukata da ita gwamnati ta inganta wannan wuri.
Gwamnati ta inganta wannan wurin, so wannan kuma ita ce babban kasuwan kifi da take Niger State, ba wata kasuwan da ta kai wannan. So shi yasa kamar yadda shi ya faɗa, yana da kyau gwamnati ta shigo a ciki, a yanzu cewa an yi kawata wurin wanda ba ma Niger State ba, ko wasu sauran state za su yi koyi da mu a nan, saboda akwai wasu state da su ma suke alfahari da irin kasuwan kifi da sauransu. Ko a irin shirinku, na ji yan wasu watanni da suka wuce, akwai wasu da suke Kano State, na ji irin hira da kin da aka yi da su. So ina ganin abinda sarki ya manta bai faɗa ba. Mu ɓangaren busasshen kifi, in ka duba kaga teburorikan mu waɗansu kamar empty. So gaskiya yanzu muna samun kalubale na samun kifin kamar yadda muke, duk da lokacin kifin ne, irin wuraren da muke zuwa da mu sawo kifin yanzu, saboda irin matsalar tsaro ma da sauransu da yanayin hanya, duka muna samun kalubale na samun kawo irin kifayen. Don akwai irin kifayen da ya kamata a cewa mun tashi mun nuna maka, in ko nan in ka duba za ka ga danyen kifin ma daban-daban, akwai shi wannan na kiwo, akwai na ruwa. To wasu ba sa son na kiwo, duk da haka akwai wayansu ma dan samun challenges na samun irin wayannan.
Kamar wanda ake kawo daga wajen Maiduguri kake ne?
Akwai wanda da, akwai kware ko da muna kawo daga wajen Maiduguri, Adamawa da Taraba, duka mukan je mu sawo kifi mu kawo nan. To amma saboda matsalar tsaro da yadda aka gurbata ma tafiyan.
To daga bisani kuma mun samu wani da yazo sayan kifi, mai gida mai sunanka?
Muhammadu Sani.
To Muhammadu Sani, gashi ka zo sayan kifi, ya kaga kifin?
To kifi yazo ta cike a kusa da baraha, saboda su suna magana cewa abubuwa da ake ba su ana kiwo da su, abubuwa da su yi sada, saboda haka ya sa kifi ma shi ma ya yi sada.
Amma su sun ce yanzu ma lokacin arhashi ne, duk da haka ya ku ya muku tsada?
Duk da haka ma ya muna tsada.
Kamar yanzu kai nano kake saye ko ko ka riga ka saye?
Na riga na saya.
Kamar nano ne ka saya, yana da yawa ko kaɗan ne?
Yana da yawa.
Kana tsari ne ka je ka sayar kasuwa ko ko me kake?
Ina tsari ne je sayar da kasuwa.
Na'am. To kamar nano ka saya yanzu?
Kamar yanzu ga na kanasi kamar na 40,000.
Dubu 40 kenan.
Eh.
To inda lokacin yana sauki ne kamar nano zaka saye kenan?
lokaci da yake da soki dama-dama za mu samu shi kamar 30,000 haka.
To yanzu kana da wani shawara ko kira musamman ga su yan kasuwan kifin da kuma ku masu sayi?
To akasai abubuwa yanzu ga ana dudduba ne kaga saboda abu mu kuma mun fahimta cewa abubuwa da ake kiyo da su haka saboda masu noma yanzu kuma ba a basu bane su yi noma to da a basu su yi noma yanzu za cewa lede abubuwa za su haraha to ya abu a haraha a can waje su to su ma za su sai da haraha abu da ni na gani kenan kamar idan suka siya to haka ne
su ma ba sa samun shi da sauki
ba su same su da sauki
to kun hakura da yadda haka za a yi ta tafiya ke
to ya bude Allah yayi ne to Allah ya ce kuma zai kawo muna sauki shi to za mu abunga za mu bi sauki
to mun gode to ma saurare da haka shirin na wannan mako na kasuwa akai maki dole ya kammala yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ni Mustapha Nasiru Batsari nake cewa mu zama lafiya.
Jama'a kada a shahafa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Jama'a masu sauraro barkanku da sake saduwa a filinmu na nasihar Lahadi. Ina kuma fatan an waye gari lafiya. Ina mai suna Reverend Father Moses Maji, Fadan Cocin Catholic a Diocese na Yola, Jihar Adama ta Tarayyar Najeriya. Yau ina yi mana kira da mu nemi koda hanya guda ce da za mu bi domin ba da kanmu saboda kyautata rayuwar al'umma. Kamar yadda ɗan saurayin da ya sadakar da gurasansa biyar da kifi biyu a cikin littafi mai tsarki. Ta wannan sadaka ce Ubangijinmu Yesu Almasihu ya ciyar da mutum 5,000 kamar yadda muka karanta bishara ta Yahaya Sura 6 aya 1 zuwa 15. Mun san cewa duniyarmu dai ta yau sai a hankali. Ga annobar cututtuka iri-iri a ko'ina, tashin hankali ga kuma yunwa da dai sauransu. Cikin dukkan waɗannan abubuwa, ina kuke ku masu sauraro, ina nike ni mai magana. Ina cikin matsalolin da mutane ke fuskanta a yau. Ko ina cikin hanyar da za a bi domin a magance matsalolin. Kada mu manta cewa lokacin da Allah ya shimfiɗa duniya har ya yi mutum nufinsa ne mu hayayyafa mu kuma ribanbanya. Mu cika duniya mu yi iko da ita mu mallaki kifayen teku da tsuntsayen sararin sama da kuma dukkan abin da ke da rai. Amma a yau din nan kam da mu da duniyar wake mallakar wani? Sai mu yi koyi da wannan ɗan saurayi da ya sadakar da abin guzurinsa domin waɗansu su rayu. Mu kuma yi zaman da ya cancanci kiran da aka yi mana a matsayinmu na masu bi da matukar tawali'u da salihanci da hakuri. Muna jurewa juna saboda ƙauna. Ta haka za mu magance matsalolin da ke addabarmu har mu iya cece kanmu mu kuma cece duniyarmu daga halaka. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya sa mu dace. Amin.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan illar shan ruwan sanyi ko akasin haka. Amma kafin mu shiga cikin shirin bari mu ji daga bakin jama'a kan wani irin ruwa suka fi son sha, mai sanyi ko kuma dan didididi.
Sunana Amina Ibrahim. Gaskiya na fi son ruwan sanyi.
To me yasa kike son shan ruwan sanyi?
Saboda na fi jin daɗi idan na sha ruwan sanyi maimakon na sha wani ruwa wanda ba na sanyi ba. So na fi jin daɗin ruwan sanyi sosai.
Shin kin gwada shan ruwan da ba na sanyi ba, kin ji bai kashe miki kishi ba ko wani abu?
To wani lokaci ina iya shan ruwan da ba na sanyi ba, amma sai in ji kaman in na sha wanda ba na sanyi ba sosai nake jin ya kashe min ishi ba.
Sunana Aminatu Bono. To gaskiya ni dai na fi son ruwa mai sanyi, ya fi min daɗi gaskiya.
To ko me yasa kike son shan ruwan sanyi?
Abin da yasa nake son ruwan sanyi. Tumi ya fi kashe min kishi. In na sha shi to shikenan kishi na zai tafi, amma in na sha wani kai gaskiya kishi bai tafiya mun.
To ko kin taba ji a wani wuri ko shan ruwan sanyi yana da illa ko ba shi da shi?
Eh gaskiya mutane da dama sukan faɗa min cewa shan ruwan sanyi yana da illa sosai, ba kyau, barin ma ga ya mace ba kyau ko da yaushe ta ringa shan ruwan sanyi.
Sunana Firdaus Musa.
Da ruwan sanyi da kuma dai dan daidai wanda ba shi da sanyi, wanne kika fi son sha?
Duka dai ina sha. Ina shan sanyi musamman ma lokacin zafi da zaka ga gari yayi zafi kuma kana buƙatar shan ruwan sanyi, kuma amma nafi son shan ruwa daidai.
To ko me yasa kike son shan ruwa daidai?
Gaskiya na sha jin mutane da suna magana game da wato illar shan ruwan sanyi sosai. Duk da cewa a da na kasance ma'abocin son shan ruwan sanyi, amma a yanzu na koma shan daidai sosai. Idan har na sha ruwan sanyi sai dai lokacin wato zafi haka.
Sunana Umma Kusu Abdulkadir.
Da ruwan sanyi da kuma ruwa mai dan daidai wanne kika fi son sha?
Gaskiya ruwa daidai kar ta shiga fridge din nan, tafi dadi.
To ko me yasa ba kike son shan ruwan sanyi?
Gaskiya dalilan suna da yawa. Ki san yawanci abu na farko likitoci suna yawan fadakarwa akan mu rage shan ruwan sanyi, a rage shan ruwan sanyi yana da illa sosai ga lafiyar jikin mu, suna kawo reasons din su. To gaskiya kuma ni ma da nazo ni na zauna na gani in na sha ruwan sanyi na farko baya kashe min kishi. To baya kashe kishi a lokaci mutum sai ya sha kusan leda uku leda hudu haka. Amma in har normal ruwa ka sha sai ka ga baka sha abin da ya kai na sanyin yawa ba. So irin wannan haka dai sai kuma irin kin san dai matsala hakan nan ciwon ciki. Yawanci ina sha ina fuskantar irin wannan matsalan na ciwon ciki haka, ko mutum ya danji ciki shi yana ta murda hakan nan, ka ji dai kwata-kwata you are not comfortable haka. So dalilan da suna da yawa na daina shan ruwan sanyi na gaskiya.
Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Na saurara mu, barka da wannan lokaci.
Shin shan ruwan sanyi yana da illa?
To matsalar shine wanda yake da ciwon haƙorin nan zai ciwo zai zafi. Wanda yake da matsala ta makoshi kamar a abinci a likitanci ake cewa akalesia, ruwan nan mai matsanancin sanyi zai sa makogoran yayi zafi, yayi ciwo, kuma sai ya kasance ya kankame yadda hadiyar abincin zai zo masa da wuya. Sannan akwai wanda suke da abin da ake cewa allergy, wanda yake da cold allergy, wato allergy na sanyi, idan ya sha ruwa mai sanyi ko mai matsanancin sanyi yana iya samun matsala saboda kasancewar yana da wannan allergy din. Amma idan ba haka ba to babu wani matsala.
To menene illar sa?
To da buƙatar a bambanta tsakanin ruwan sanyi da kuma ruwa mai matsanancin sanyi. Misali ma'aunin Celsius, ruwan da yake kusan kamar digiri 16 za a kira shi ruwan sanyi, amma wanda yake 5 ko ƙasa da haka za a kira shi ruwa mai matsanancin sanyi. Saboda haka wanda yake lafiyar shi lau, ba shi da wata larura a makogoro ko a baki ko a haƙori, dan ya sha ruwan sanyi ba zai kawo masa wata illa ba. Amma idan ya sha ruwa mai matsanancin sanyi yana iya samun matsala ko a bakin ko a makogoro, wasu haƙorin su da sun zuba ruwan sanyin nan ko ruwa mai matsanancin sanyi za su fara jin ciwo a haƙoran. Amma wanda yake lafiyar shi lau, ba shi da wata larura, to shan ruwan sanyi ba zai saman masa wata matsala ba.
To likita, yaya ya kamata mutum ma ya sha ruwa?
Yadda ya kamata mutum ya sha ruwa ya danganta da abubuwa da dama. Misali idan kana jin kishirwa lokacin zafi ne, gari yayi zafi, to kaga a wannan lokacin ba abin da kake bukata kamar irin ruwan sanyin nan. Kuma har wani bincike da aka yi a wasu mutane a wani sahara, an gwada cewar ruwan da yake kusan ma'aunin Celsius 16 nan, bayan sun sha tsananin rana sun yi zufa, shine ruwan da yafi cancanta kuma wurin taimakawa jiki ya maida ruwan shi ba ruwan zafi ba, ba kuma mai tsananin sanyi ba.
Shin likita, shan ruwan sanyi idan mutum yana cin abinci yana da illa? Ma'ana a lokacin da yake cin abincin ya rika shan ruwan sanyi?
Ga masu cin abinci akwai wani abin dabi'a ne ko al'ada, akwai wanda in yana cin abincin in ba da ruwan ba ma ba zai iya cin abincin ba, kuma haka yasa ba bayan da za ka yi da shi. Illa iyaka in ya gama hadiyar abincin sai ya dan kurbi ruwan, kada ya sha makwarmakwar kuma ya cika cikin bai gama cin abinci ba, amma ya kurba ɗaya biyu uku ya aje ya ci gaba da cin abincin shi idan haka ya saba. Wannan babu wata matsala insha Allah.
To likita, wasu sukan ce ruwan sanyi baya kashe musu kishi, shin da gaske ruwan sanyi ya fi kashe kashe kishi?
To shi ruwa yakan kashe kishi ruwa dai an sha shi, amma kamar misali idan mai matsanancin sanyi ne ai ba za ka iya ma shan yadda zai iya kashe ma kishi ruwar ba, amma idan mai sanyi ne ka sha shi kuma a hankali insha Allah zai kashe kishi ruwan nan. Sannan kowa sai ya duba yanayin yadda jikin shi yake. In ka san misali kana da allergy na sanyi, to kaga bai kamata ka nufi ruwan sanyin ba domin zai iya tada shi, amma in baka da wani matsala da shi to kaga wannan ba wani illa zaka iya shan abunka. In zamanin sanyi ne sosai to dan shan irin su shayi da sauransu kaga zai taimaka wurin saka dan jidimi a jikinka da sauransu. Saboda haka yanayin shan ruwanka ya danganta ga yanayin jikin naka da kuma inda ka samu kanka a kai, waza ko da wurin mai tsananin sanyi ne ko mai tsananin zafi, daidai iyakar bukatuwa, komai dai da bukatar a yi shi sai kada dai a tsanantawa jikin.
To likita, daga ƙarshe wata shawara zaka ba wa masu sauraronmu kan mahimmancin shan ruwan, lokutan da ya kamata a sha ruwa da kuma irin ruwan da ya kamata ma a sha?
Shawara ga masu sauraro shine cewa ruwa yana da matukar amfani a jiki. Idan mutum yana cin abinci ba ya samu isasshen ruwa, zai iya samun abin da a Turanci ake cewa constipation, bayan gida ya tauri saboda babu isasshen ruwa. Sannan shi kanshi yanayin murza abincin a ciki zai iya samun matsala. Sannan kuma wa uba koda tana buƙatar ruwa matuka, saboda ta wanke duk dattin da ke cikin jiki yadda za ta mai da shi ya fito ta hanyar fitsari. Saboda haka yana da matukar amfani mutum ya sha ruwa, musamman lokacin zafi da jiki yake fitar da ruwa ta hanyoyi da dama. Saboda haka yana da matukar amfani a rinka shan isasshen ruwa. Rashin shan ruwan yakan iya kawo matsala. Allah ya sa mu dace.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma za mu je ga tambayoyin masu sauraro. Wannan yace, VOA Hausa, ku tambaya mana likita, me yasa maganin dafin maciji ke da matukar tsada alhali ba a cika amfani da shi ba sai maciji ya sari mutum? Daga Nasiba matar Luwanu Ibrahim London Wuba daga jihar Adamawa, tare da Zainab Suleiman na Hausa 7 TV daga Kano. Ta likita, kaji tambayar.
To gaskiya ne maganin cizon maciji yana da tsada, kuma akwai dalilai da yasa haka. Na ɗaya, shi kan shi gubar macijin da ake fitar da shi zaka ga yana da matukar tsada. Da zaka duba farashin galan ɗaya na gubar maciji da zaka sha mamaki kaga dala dubu nawa ake sai da shi. Shi yasa wasu suke noman macijin, saboda idan sun tara su yadda za su tatsa a fitar da shi gubar kuma a sai da shi. Sannan kamfanonin da suke yin wannan allura maganin dafe maciji ba su da yawa, ƴan kaɗan ne a duniya, kuma suna kashe kuɗi matuƙa wurin yin wannan magani. Saboda haka yasa maganin yake da tsada. Sannan kuma ba magani ne da ake amfani da shi yau da kullum ba, wanda inda ana yin amfani da shi yau da kullum kaga kenan da yana da kasuwa da zai kasance farashin sa zai faɗo, saboda masu yin shi za su yi yawa. Amma yanzu magana da ake ƴan kamfanonin da suke yi ba su da yawa, kuma buƙatar da ake yi da shi din a duniya ba ta da yawa, shi yasa ya tsada.
Ta masha Allah, masu sauraron mu, kada da ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da ya kasance tare da mu a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nike mana fatan mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma anjima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.